Jawabin babban malamin addinin Kristan Rabaran Matthew Hassan Kuka wanda ya gabatar ranar 13 ga wannan wata da muke ciki dai ya nuna yadda gwamnati ke nuna halin ko in kula ne game da yadda ake kashe kristoci a wannan kasa. Sai dai kuma gwamnatin tarayya ta ce san rai da siyasa ce cike da jawabin babban malamin addinin Kristan saboda haka bai kamata ma a kula shi ba. Wannan sa'in sa dai ta sa kungiyar kristoci ta kasa Kanirishan jihar Kaduna fitowa don marawa Rabaran Matthew Hassan Kuka baya. Tana mai cewa dukkanin abubuwan da Rabaran Matthew Kuka ya faɗa haka suke bai ƙara ba. Rabaran John Joseph Hayab shine shugaban kungiyar kristocin a jihar Kaduna.
In za a faɗa gaskiya abinda Bishop Kuka ya faɗa abu ne da dukkanmu Krista mun san yana faruwa har da wanda ba Krista ba. Mun san yadda ake mana duniya, mun san yadda an yi abubuwa da ba daidai ba. To in wani yana da damuwa da amsar shi ya kawo amsar shi muwa mu ji ko amsar shi zai bambanta da amsar da Bishop Kuka ya ba. Amma ni ma zai zama abin mamaki gwamnati ta fita tana so ta ƙaryata abin da ita ma da kanta kwanakin baya ta yarda da gaskiya yana faruwa. Wani zai ƙaryata ta ce ba a kashe Krista a Najeriya, wani zai ƙaryata kai gwamnati da kanta ma wani lokaci ta fita ta ce ta gane yan Boko Haram suna kashe Krista domin su tayar da fitina a Najeriya.
Sai dai ɗaya daga cikin masu fashin baki akan harkokin tsaro a Najeriya da ya saba nuna gazawar gwamnatin tarayyar Najeriya a kan matsalar tsaro. Manjoyi Hashin Kuma Ritaya ya ce matsalar tsaro fa kowa da kowa ta shafa a Najeriya saboda haka bai kamata a saka maganar bambancin addini ba.
Duk wanda ya san yadda 'yan bindigan nan suke gudanar da ayyukansu, in muka duba za mu ga matam kar waɗanda suka fi samun matsala ɓangare ne na musulmi. Misali ana maganar arewa maso gabas, ana maganar arewa ta tsakiya, ana maganar arewa ta yamma. Duk irin wuraren da yake tunani ko kuma ya dan ambato da cewa an samu waɗansu an takura su, to zaka duba kaga bai kai fadin irin waɗannan wurare da na ambata ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, a irin hararen nan da ake kaiwa, koda a nan Kaduna wannan makaranta da ke hanyar Abuja ta Greenfield University din nan, zaka ga ai da 'yan bindiga suka je wurin nan daga cikin ɗaliban da aka kama wanda suka fara kashewa musulmi ne. Har zuwa yau maganar nan da ake 'yan bindiga sun tafi da waɗansu 'yan makaranta daga Tagine wanda yake kuma makaranta ce ta musulunci. To nan a arewa ta yamma musamman in ka dubi abin da yake faruwa jihar Zamfara, jihar Sokoto, jihar Katsina, inda ake tabbatar da cewa lallai 'yan bindigan nan sun yi tsamari akasari addinin musulmai ne, yankuna ne na musulmai. Ya kamata ne yanda musulmai suke kuka shi ma ya yi kuka kuma ya nuna duniya ta san wannan al'amari ba wai ya shafi kristoci bane kadai.
Martanin da gwamnatin tarayya ta maidawa Rabaran Matthew Hassan Kuka dai ya sa shugaban kungiyar kristoci ta jihar Kaduna kan Rabaran Joseph John Hayab nuna wa gwamnati cewa kamata yi ta gane gyara kayanka bai taba zama sauke mu raba ba.
Idan ka saurari martani da gwamnatin Najeriya sun bayar game da tambayoyin da ko kuma bayanin da kuka yi, zaka gane kawai suna neman rufe asirinsu domin sun gaza kai a Najeriya ba kusa kaje ba. Wannan gwamnati ta sayan shiya sun sha kashi. To wannan shine in randa ma an gaice wani shi ma ya je fada mai an yi mishi. Kuka ya fada abin da ake mana ne, kuma gwamnati ta san abin da ya fada ba ƙarya ciki gaskiya ne. To in ba dai wautan gwamnati bane, wane ne ya ce gyara kayanka sai ka ce ya ce ku soke kula ba?
Maganar matsalar tsaro da hararen 'yan bindiga a jihar Kaduna dai na ƙara ta'azzara musamman ganin yadda 'yan bindigan ke farwa makarantu da garuruwan mutane daban-daban. Domin kuwa ko a makon jiya sai da wani rahoto da gwamnatin jihar Kaduna ta fitar da cewa 'yan bindiga sun kashe mutum 222 sannan suka sace mutum 774 duka dai a cikin watanni ukun da suka wuce a fadin jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.